Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalol da kuma Niyya FM ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Usman Kabara daga Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Bayan labaran duniya, za mu sake kai ku birnin tarayya Abuja, inda ake batun kula da lafiya wanda ya tsone ma 'yan gudun hijira na cikin gida ido. Ibrahim Ka Almasi Garba zai shigo da shirin mu tattauna. Kafin nan, ga halin da duniya ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran wanda ni Usman Ahmad Kabara zan karanto. Kungiyar 'yan ta'addar ISIS sun dauki alhakin kai harin bam din kunar bakin waken da ya kashe akalla mutane 80, ya jikkata kusan 231 na masu zanga-zangar lumana a Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, wanda kakakin ma'aikatar lafiya na kasar ya ce akalla mutanen nan guda 80 sun mutu. Muhammad Ismail Kawasi ya faɗa wa muryar Amurka cewa abin ya faru ne a lokacin da 'yan kabilar Hazara suke matin nuna wa gwamnati jan hankalin karkato da akalar diga jirgin da ake yi musu ta unguwarsu, unguwar da suke son hanyar ta biyu, wanda suke fama da talauci, wanda suke tsakiyar lardin Bamiyan. Shaidun gani da ido 'yan da kuma 'yan jaridu sun rawaito cewa sun gane wa idanunsu ɗimbin garoki a wajen fashewar bam ɗin da shi ɗan kunar bakin waken ya tada kansa. Jami'ai kuma sun ce akwai yiwuwar karuwar yawan mace-mace na waɗanda suka jikkata. Harin da ya yi kama da cewa wani ɗan kunar bakin wake ne ya tada kansa a cikin dandazon jama'a masu zanga-zangar lumanar. Shugaban ƙasar Ashraf Ghani ya yi tarda wannan harin ta'addanci na jiya. 'Yan sanda a jihar Bavarian a Jamus sun ce yaron nan Bajamushi ɗan asalin Iran mai shekaru 18 da ya kashe mutane 9 ya kuma hallaka kansa daga ƙarshe a wani rukunin shaguna a Munich ba shi da wata alaka da kungiyar ISIS. Jami'ai sun ce 'yan kungiyar ISIS ɗin sun ɗauki alhakin kai wannan harin, amma kuma jami'ai sun ce sun bincike mahallansa kaf da cewa ba shi da wata alaka da kungiyar ta ISIS. Maimakon haka kuma sun alakanta cewa yaron ya yi harbin bajinta ne domin nuna cewa yana da wani littafi da ake kira Rampage on Mind, wato mi isa ɗalibai kuma suke kisa shi ne wannan littafi yake bayyanawa. Ministan cikin gida na Jamus Thomas Dimazia ya ce yaron mai suna David Ali Samboli ya binciki tarihin harbin da aka taɓa yi a Jamus a shekarar 2009. Har yanzu dai ba wani bayanin ko me yasa yaron ya yi wannan aika-aikar, kuma suna ƙara jaddada cewa ba shi da alaka da kungiya ta ISIS. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Senator Tim Kaine shi ne ɗan takarar da Hillary Clinton mai neman shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat ta ɗauka a matsayin wanda zai mata mataimaki matuƙar ta kai ga cin zaben shugabancin ƙasar, inda ya miƙa jawabinsa ga ɗimbin jama'ar da suka taru a birnin Miami na jihar Florida. Tim ya yi bayani mai ƙarfi da shiga jikin masu saurarensa a lokacin da yake magana, yana haɗawa da yaren Spaniyanci kai ka ce yarensa ne na haihuwa alhali ko ya yi. Ken dai tsohon ɗan jam'iyyar ta Democrat ne, kuma ya bayyana kansa a matsayin mai gundura, to amma yana da sassaucin ra'ayi, kuma ana kallonsa a matsayin wanda yake da kwarewar da zai iya canza ra'ayin masu zaben Trump su zaɓi Hillary. Haka kuma Senator Tim yana da kima sosai a idon jama'a, sannan ya faɗi cewa bai taɓa faɗuwa zaɓe ba, kama daga kan zamansa magajin garin Richmond da kuma zamansa gwamnan jihar Virginia har zuwa zamansa sanata. A ƙarshe an kulle fiye da makarantu 1000 masu zaman kansu a Turkiya tare da dubban ƙungiyoyin 'yan taimakon kai da ayyukan sa kai, biyo bayan dokar ta ɓacin da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya kafa na neman hamɓarar da gwamnatinsa da aka yi bayan gazawar da juyin mulkin yayi ne ake ta kama mutane, wanda ake nuna cewa an kama mutane sama da 9,000, aƙalla 6,000 sojoji ne.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon daga birnin tarayya Abuja inda ƴan gudun hijira na cikin gida ke bayyana buƙatar kayan magani. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Hassan Maina kaina ya hada mana.
A ƴan kwanakin nan dai an yi tafama da annobar zazzabin cizon sauro a sansanonin ƴan gudun hijira kimanin 30 da ke sassa daban-daban na yankin babban birnin tarayya. Cikin wani mataki na shawo kan wannan matsala, hukumar bada agajin gaggawa na yankin babban birnin tarayya ta fara rarraba magungunan zazzabin cizon sauro nau'o'i daban-daban. Alhaji Abbas Idris shine director general na wannan hukuma.
A wannan karan saboda ruwan sama da kuma yawan korafi da muke samu na game da cututtuka na malaria, shi yasa muka taho da waɗannan kayayyaki na maganin malaria wanda dukkan sansanin nan guda 30 da ana bi kullun ana rarraba musu.
Zuwa yanzu ƴan gudun hijira kaman adadin mutum ne suka amfana da wannan abu da aka yi.
Ina mai tabbatar maka cewa ƴan gudun hijira da muke da su sama da 15,000 in Allah ya so da kowa zai samu wannan maganin cizon sauro da muke rarrabawa.
Wasu ƴan gudun hijira da suka amfana da wannan tallafi sun yi godiya.
Sunana Ishaku John, muna ce musu mun gode, gaskiya mun ji dadi, ya taimaka mana gaskiya.
Sunana Simon daga Goza, gaskiya mun ji dadi da yadda aka taimaka mamu, saboda kwanan baya ma mun yi ta fama da mura da zazzabi ta wajen cizon sauro. A haka nan ne karan kaina ma da yake ina fama ya kai sati da wani abu na fama da zazzabi, amma gashi yanzu nan ta shike an taimaka mamu, haka nan za mu huta da irin waɗannan abubuwa.
To sai dai kuma shugabar mata ta sansanin ƴan gudun hijira da ke Wara, Madam Charity Paul, ta ce suna da ƙarin korafi.
To gaskiya muna so magunguna don dewa ma, kamar wayan su mataye man da basu da kuɗi zuwa awo, mataye masu ciki ga sunan da an kai su asibiti sai dai a ce ba jini a cikin mu din, kuma mu sake mu cire jini mu bayar mu yi tare taren kuɗi sai a je a yi maganin. Kuma gaskiya muna so kamar kowane irin container su samu su kawo mana a nan gurin, mu su zo su sa mana magunguna a ciki, ko da mun kasa dai a cikin wancan maganin ya kasa za mu iya mu yi tantani sai mu samu yanda za mu sake mu ci gaba da mai jinya.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla, ga Ibrahim Ka Almasi Garba da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurari, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa.
Tattalin arzikin Najeriya ya suma a kaikaice, inji ministan kuɗi Kemi Adeosun. Har yanzu a cewar ta, Najeriya ce ta fi karfin tattalin arziki a Afirka. Yan aikin kamfen ɗin Buhari sun koka da cewa talauci na neman kai su ƙasa da kiran shugaban ya tuna da su. Ga ɗaya daga cikin su, Kasim Abdullahi.
Har zuwa yau ba dai wani abu wanda ya shigo hannu, dole karfi ya ƙare kuma mu shiga cikin wani hali.
Mun yi wahala, ya kamata yanzu mu ma mu ci daɗin aikinmu.
Maimuna Yaya ta mujallar Tozali ta kaddamar da kamfen ɗin bunƙasa ɗinki da yawon shakatawa na Najeriya.
Mun taimaki kanmu, mun taimaki Najeriya, mu ma yanzu ba kayan kasar waje muke siya ba, mu ma ana zuwa a siye namu, muna daukan namu mu kai waje mu sayar. Ya kamata waɗanda za su iya zuwa Amsterdam su je su yi.
Yayin da shugaban hukumar aladun Najeriya Barista Abdullahi Muktar ya kaddamar da tawagar ƴan jaridan Hajin Bana, can kuma Sultan Sa'ad Abubakar ya yi kiran kai zuciya nesa bisa kisan gilla ga Chief Lazarus Agai na Bokkos a jihar Filato. Majalisar wakilai ta sauke shugaban kwamitin kasafin kuɗi Abdulmumini Jibran dan zargin zumbula kuɗi a aikin mazaɓarsa. Shi kuma ya buɗe kundin fallasa a shafinsa na Twitter. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Haka, to yanzu za mu shiga zauranmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani, zauren ya sauka kanan dabo, inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ke jagorantar wata tattaunawa kan yadda wasu, musamman ma matasa, kan ɗau doka a hannu da sunan kare aƙidarsu, wani sa'in ma saɓanin sharuɗin da aƙidar ta gindaya. Yau Kwari zai dora ne daga inda yake komawa ga Barista Bulama.
Barista, mun fara gangarwa a zancen shari'a, an ɗan kai ga mazancen kafa kwamiti. Amma tunda kai rawar ka bice a wannan fili, kamar yadda ne bayani a baya, ga ka lauya ne, lauyan kuma wanda daga cikin darussan da kake koro har da na harkokin nazarin horon laifukan shari'ar musulunci a wannan jami'a. Wai idan aka ce mutum yau gashi na ji shi ko ya ji shi ko sun ji shi ko sun gan shi ko ta gan shi yayi wani lafazi da ya saba wa shari'ar musulunci misali wai matakin farko me ya kamata nayi
to kaga matakin farko idan mutun ya ji labari ko ya ga an aikata abin da yake zargi laifi ne idan ka duba wato shari'a penal code law ta nan jihar Kano da penal code din ta Turawa ma wanda ita ma ana amfani da ita a kotunan Turawa nan jihar Kano da ma yadda sahabbai suka yi alaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka fahimci idan aka aikata laifi abu na farko shine shi wanda ya ga an aikata laifin ya je ya ga wa magabaci cewa ga abin da yake faruwa so da yawa zaka ga in aka yi masa habi abu ko sahabi ya ga abu ya faru to da ya tashi zai garzaya gurin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abu kaza da aka yi a guri kaza saboda me shine alkali a lokacin shi kuma sai ya kirawo bangarorin ya ji me ya faru daga nan kuma ya fadi ga hukuncin kaga kenan a wannan duniyar mu ta yanzu da kaji abu ya faru ko a ina kake akwai jami'an tsaro mafi kusa da kai ko yan sanda ko yan civil defense ko kuma sauran masu kayan sarki kaga abinda ake tsammani daga dan kasa na gari musulmi na gari shine ka dau wannan magana ka kai gaba gurin wannan mutumi wanda yake da kayan sarki shi kuma daga nan hukuma to ita kuma hukuma daga nan abu na farko bayan sun karbi rahoto abu na gaba da za su yi shine su yi bincike kamar yadda doka ya daura musu nauyi su kira wanda ake zargi su kira wanda suke da'awan cewa su sun ji lokacin da aka yi abin su je su duba gurin abu ne da za a gani wato abin da ake kira visit to locus inco in suka gama bincikensu su kuma su tattara kundin bincikensu su kai bangaren shari'a wanda ake kira ministry of justice idan babban laifi suke zargin an aikata idan suka kai ministry of justice lauyoyin gwamnati sai su zauna su duba abin da ya faru da binciken da aka yi da me shedu suka fada daga nan sai su ga wani laifi aka aikata sai su kai kotu shi kuma alkali sai ya tattara bangarorin duka ya kawo shedu ya kawo wanda ake zargi a fadi zargin a gaban shi a fadi shedar shedu a gaban shi shi kuma a ba shi dama ya kare kanshi idan bai kare kanshi ba daga nan sai a yanke mai hukunci su kuma masu zartarwa yanzu magana ta rage gurin su bangaren shugabanni su kuma sai su je su zartar in gidan yari ne a kai shi gidan yari in kisa ne a kashe idan yanke hannu ne idan kaza ne idan kaza ne a yi idan kuma lokacin da su yan sanda suka gamba bincike suka ga cewa karamin laifi ne aka aikata wanda suke da hurumi to anan ko doka sai ta ce to su kai karamar kotu ko kotun shari'ar musulunci ko kotun magistrate wato wannan ya danganta ne daga laifin da aka aikata nan ma dai alƙalin magistrate din ko na shari'a zai kira bangarorin duka ya ji me ya faru ne ya bawa wanda ake zargi dama ya kare kanshi kuma duk wannan idan kama ga dama za ka ga tsarin baturan ma kanshi daga musulunci ya kwaikwaya dan Annabi sallallahu alaihi wasallam aka rawaito a mashahurin hadisi yana cewa law yu'tan nasu bid'awahu ladda'a rijalu amwala qaumin wa dima'ahum lakinnal bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara yace da za a ba mutane abin da suke wato da'awa cewa nasu ne to da waɗansu mutane sun yi da'awa cewa jinin wane ko kuma dukiyar wane ta wace inde kawai da kace abu kaza ya faru sai a yanke hukunci da an ce wani barawo ne sai a kashe da an ce to wanda ma bai yi satan ba in kuka yi fada da shi kawai sai ka fito waje ka mai ihu ka ce barawo ne ko kuma bai yi kaza ba kawai ka hau a caba baka da kudin biya da ya sauke ka sai ka ce ya zagi wane shikenan sai a far masa a kashe annabi yace da haka ake yi da yawa sun sa an kashe mutane da yawa da yawa sun kwace dukiyar mutane yace amma al'amarin shine albayyinatu 'ala al-mudda'i kawo hujja na akan wanda ya zargi in ka ce abu kaza ya faru to aikin ka ne ka kawo sheda wal yaminu ala man ankara shi kuma wanda yake cewa ba a yi ba bayan an kawo shedu in ba su tsaya ba shi sai ya rantsa cewa bai yi ba sai a bar shi ya tafi shi yasa misali musulunci ya tanaji cewa haramun ne ka ce wance ta yi zina in ba kana da shedu hudu wanda suka ga lokacin da take zina suka gani turmi da tabarya ba har aka ce idan mutane uku suka zo suka ce wance ta yi zina fada fa kawai ba wai su mata yin hukunci ba wai su kwantar da ita su mata bulala ba su fada kawai aka ce idan ba su kawo shedu hudu ba to bulala 80-80 za a musu daga nan kuma ba za a sake karbar shedar su ba kuma Qur'ani yace mutanen banza ne waɗannan mutanen kaga wannan yake nuna maka musulunci addini ne mai tsari idan aka samu irin wannan to masu kayan sarki za a yi rahoto su yi bincike su tura kotu kotu ta bincika idan laifi ya tabbata ta yanke hukunci idan laifi bai tabbata ba ta wanke wanda ake zargi
Malam Juma zan maka makamanciyar tambayar da ne wa barista yanzu idan matashin Kirista ko ma wane ne da yake da'awar shi Kirista ne kuma yana so ya kare kima da daraja da mutunci na wannan addini da ya imani da shi da mabiyansa sai ya ji an yi batanci ga shi wannan addinin ko kuma wasu mabiyansu mabiyan wannan addini ko shugabanninsa na yanzu ko na baya cancan wai me ya kamata ya yi ko ta yi a wannan lokaci da ya gani ko ya ji an yi irin wannan batanci
abu na farko da mutum ya kamata ya yi shine ka kai zuwa na gaba akwai malaman addini wanda suna da fahimta akan wa'annan sharuɗa idan ka ji an yi batanci ga addinin Kirista ba a so ya zama na kai kana cikin mutanen da suke daukan dokar a hannunsa a'a ka je ka samu su malaman addinin Kirista to manya a wannan sashi ka yi musu bayani ga abin da yake faruwa gashi wani kaza yayi batanci akan addinin Kirista su kuma manya su za su zauna su ga me ya dace saboda ko ina kowane addini a ko ina gwamnati ita ce kan gaba musamman kundin tsarin kasa ta Najeriya idan su daga nan suna ganin za su shigar da kara za a iya zuwa a samu lauyoyi da sauransu a ce wani kaza yayi laifi kaza ga abin da ya game da zancen addini kuma me ake ganin ya dace to su wannan lawyoyi su za su dauki wannan ƙara su kai kotu za a kira shi wanda ya wannan laifi da sauransu wannan lawyoyi sun san yadda za a ƙarasa da wannan zance amma bai dace a ce wata kila a matsayin matashi kaga wani abu makamancin haka ba sai kaga kaman ai an yi badanci kai yanzu kana da jini kana jin karfin jini a jikinka kawai ka dauki martani ba a'a in ka kai ƙara daga can an san inda za a kai gwamnati ta yana ta shari'a an samu mutum da laifi akwai hukunci da za a masa amma kai a tsarin kanka bai kamata ka dauki wani mataki tsatsaura akan wannan ba
wannan to yana nuna yana kaman haska rashin fahimtar shi kansa addinin kenan misali in aka same ne mutum yayi sabanin abin da ka ambata din nan
na'am idan aka samu sabani yana nufin dai shi wanda ya hakan ba shi da fahimta addini yadda ya kamata saboda idan kana da fahimta addini kuma ka san kana da manya ka san akwai gwamnati inda ka je zaka yi kuka a ji kukanka a kuma share maka hawaye to ai bai kamata kai haka ba saboda ka san ilimi yana da amfani idan kana da cikakken ilimi na addinin zaka yi amfani da shi a hanya wacce ta dace The Voice of America
haka dai to sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar da wannan muka zo babun sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da karazabanci yau dattawan da za su sake yi ma yan arewacin Najeriya jawabai sune Rabaran Ubala Nuhu daga majami'ar Ikwa a Bauchi da kuma shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri ga Rabaran Nuhu
jama'a barkanku da wannan lokaci mu dai malaman addini a kullum kira muke da kuma tunatarwa da shike akwai sako wanda ya zama dole mu aiwatar da sakon kamar yadda ne sakon ya ba mu kuma muna ganin kusancin mu da jama'a a cikin kasar nan ya sa muna da masaniyan abubuwa da yawa da yake faruwa a cikin wannan kasa kamar yadda kowane shugaba zai yi ikirarin kusanci da jama'a haka mu ma malaman addini sai mu iya cewa ma mun fi shi kusa da jama'a to don haka abin da ke faruwa a kasar nan muna gani muna ji yana kuma shafar mu ta hanyoyi daban-daban shi yasa ya zama dole mu yi irin wannan kira zuwa ga shugabanci a dukkan matakai na wannan kasar musamman shugabanci na sama da yake rike da sauran matakai din tare da talakawa gaba daya kira na farko da nake da shi zuwa ga shugabanci a wannan kasa shine in an ciza to a hura don dalili kuwa in har ka ciza baka hura ba ka rike to lallai ka tabbatar wanda ka cizan nan ka rike ran da ya kwace ba za ka sake samun shi ba balle kuma har ka ce za ka cije shi don haka nake wannan kira zuwa ga jama'ar kasan nan da shugabannin kasan nan saboda irin wahalhalun da ake fama da shi. Kayan abinci yayi gagarumin tashi. Masara da kwanaki watanni kaɗan ake siya naira 50 yau ya koma naira 80. Kayan masarufi sun gagaru mai karamin ƙarfi. In ka siya ma masaran 150 ya za ka yi ka sarrafa shi. To mun iya sani mun kuma iya gane tushen wahala da matsaloli na wannan ƙasa shine cin hanci da rashawa da kata da ake yi da biro. Kamar yadda Annabi Amos ya faɗa a cikin littafin Amos sura 5 aya 12, kuna wulakanta mutanen kirki, kuna cin hanci, kuna hana a yi shari'ar gaskiya da ta adalci a majalisa. Domin sani sarai, cin hanci da karɓar rashawa su ne tushen wahalolinmu a wannan ƙasa. Dama daga cin hanci sai kuma danna adalci ya biyo baya, sai a ƙiyi shari'ar gaskiya a cikin ƙasa. To shi ne ya kai mu ga wannan hali da muke a ciki yanzu. To kira na ga majalisun ƙasan nan, kamar yadda Annabin nan ya faɗa ya ce ba a shari'an adalci a majalisa, kira na ga majalisun ƙasan nan shi ne su tsaya su yi adalci, su tsaya su yanke maganar da za ta sa a yi wa talaka adalci a cikin wannan ƙasa. Kada zamansu a dukkan majalisun nan ya zama da za a yi gardama a fita, a yi rubutu da biro a sa a mujallu, a sa a kasidu, a watsa a cikin ƙasa, amma kuma talaka baya ganin canji, kullum jiya yau. Kuma majalisun nan an kafa su ne da tunanin cewa a yi wa talakan ƙasa adalci. To muna roƙo abinda ya kawo shugabancin ƙasar nan kalma kwara ɗaya ce tak, shine a yi adalci. To muna roƙo a yi adalci. Mun sani sarai, karyewar darajar naira, faɗuwar farashin man fetur sun taimaka wajen ƙara wahalhalun da ake fama da shi a wannan ƙasa. To amma muna kira ga shugabannin ƙasar nan su sani fa Allah ya ba su nawayar ƙasar nan a wannan lokaci mai wahala domin su ɗauki ɗawainiyar ƙasar nan ne. Saboda haka su zauna su kullo da hanyoyi wanda za su sa ƙasar nan a samu sa'ida.
Shi ma Sheikh Ibrahim Duguri ya ce maganin abin shi ne adalci da haƙuri.
To jama'a masu sauraron mu, barkanmu da haka, kuma muna godiya kwarai da gaske da Allah Ubangiji ya sake sada mu a wannan lokaci mai albarka, wadda kamar yadda aka sani rayuwa tana ci gaba, kuma abubuwa da yawa suna faruwa waɗanda ya kamata a jawo hankulan mutane a kansu, musamman a yankin arewacin Najeriya. Duk wanda aka kama da laifi, to kada a bar shi kawai dan ɗan wane ne ko shafaffe ne da mai, a hukunta shi. Hukunci ga mai laifi shi ke hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba, kamar yadda Bahaushe ke cewa gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah. Bayan haka, idan muka dubi abin da ya shafi wato ga karatu, ga wa'azuzzuka na addinan nan daban-daban sun yawaita, amma karancin zumunci, wato ana da karancin zumunci, ana da karancin kunya, ana kuma da karancin wato girmama na gaba, wato ma'ana tarbiya kenan da kuma ladabi da biyayya, wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba. Binciken da ake da shi na ilimi da kuma kwakwa na neman ilimin a yanzu ya fi na da. Sai dai sai mu duba mu gani a ma'aunin rayuwa, shin tarbiyyar da zaman lafiyar da zumuncin da haƙurin da kuma jin ƙai da tausayin da sun fi na yanzu? Duk da dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu. To ya 'yan uwa, kada mu yi ci gaban mai shiga rijiya, kullun yana ƙara ƙasa yana kuma cewa ya ci gaba. To kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu, muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya, musulmi da wanda yake Kirista ne da wanda ma shi bai da addinin gaba ɗaya, duka za ka iske 'yan uwan juna ne, babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani. Don haka mu koma, lokaci bai kure mana ba, muna da damar da za mu sake komawa mu yashe wa junanmu, mu zauna tare, mu yi aiki tare, mu ci abinci tare, mu yi kasuwanci tare, kuma mu zauna lafiya. Duk inda ake zaman lafiya, nan arziki yake ainihin wato wakana, nan kuma ake samun ci gaba, nan ake samun kwanciyar hankali, ilimin da ake karanta nan yake amfani. Amma inda babu zaman lafiya, kuma inda wato na kasa baya ganin girman na sama, na sama baya jin tausayin na kasa, to da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma mamakomar su. Don haka ya kuma sauraron mu, mazan mu da matan mu, manyan mu da yaran mu, kowa ya riki sana'a. In aka riki sana'a, babu shakka an huta da zaman banza, an huta da gulmace-gulmace, an huta da gutsiri-tsomi, kuma an huta da wato tunanin da shedan zai kirkira wa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau, wancan ya gina gida mai kyau, wancan ya ainihin hau mota mai kyau, kai baka yi sana'a ba, baka nemi ilimi ba, daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma dan adam ne, kana da bukatar hawa motar, kana da bukatar ginin shiga gidan, kana da bukatar auren matar, amma da yaya zaka samu, tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwan su ba, dole sai da kuɗi, kuma neman kuɗin nan baka koya ba, sa'annan kuma ko ka koya ka watsar baka tsaya ka bautu ba, so kake ka samu a dare daya. To waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo wato a samu rashin tsaro, don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jurewa yunwa ba, ba zai iya tafiya tsirara ba, zai buƙaci cin abinci, zai buƙaci sa tufafi, to in ko babu abin da za a sai abincin ko a sai tufafin, to babu shakka zuciya za ta riya wa mutum ga abin da fa za ka je ka yi kai ma a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza. To duk irin waɗannan abin da ya kamata mu sani ne, kuma jagororinmu, ina nufin sarakuna da hukumomi na gwamnati da malaman addini da iyayen ƙasa da dattawa a cikin al'umma, to babu shakka kowa yana da rawar da zai taka, uwa uba talaka ma wanda babu kowa a ƙarƙashinsa shi ma yana da rawar da zai taka don kawo ci gaba da canji mai kyau da kuma ci gaban zaman lafiya da karuwan arziki a cikin wannan yanki namu na arewa da kuma ainihin wato ƙasar mu Najeriya, kai da ma dukkan inda wannan sako zai kai. Fatan mu shine Allah ya sa idan kunna ya ji da ki ya tsira, kuma fatan mu shine mu gudu tare mu tsira tare, da fatan Allah ya sa mu dace.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan karan, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
A gaida ka Almasi da tawagarsa, kafin mu karkare ga wannan sako. Jami'ar Democrat za ta gudanar da babban taron ta na ƙasa ranar 25 zuwa 28 ga watan Yuli a birnin Philadelphia. A wannan taron ne za a tabbatar da tsaye da Hillary Clinton a matsayin 'yar takarar jam'iyyar, bayan kusoshin jam'iyyar sun gabatar da jawabai na bayyana manufofin jam'iyyar a kuma kaddamar da yakin neman zaben watan Nuwamba. Batutuwa da suke da muhimmanci a wannan zabe sun hada da tasirin marasa rinjaye, addini da kuma shige da fice. Ni Grace Alheri Abdu zan kasance idanku a wannan taron, inda zan aiko muku da rahotannin muhimman abubuwan da suka wakana, in kuma rika amsa tambayoyinku kai tsaye kan batutuwa da suka shige muku duhu dangane da wannan taro. Za ku iya samun ƙarin haske game da wannan a dukkan shafunan sadarwarmu na intanet da suka hada da Facebook da kuma Twitter. Ku biyo ni jihar Philadelphia ku sha labari. Muryar Amurka, majiya kwakwara ta labarai da dumudumansu. Sai ku kasance tare da mu. Jama'a masu saurare, nan zamu da sa'aya sai kuma gobe da safe idan madaukakin sarki ya nuna mana, ku je mu da wani sabon shiri ciki har da zabe ku nadi na Ladan Ibrahim Ayawa. Yanzu a madadin Usman Kabara da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Tsiyon Girma da ta hada shiri da bada umarni, sai kuma injiniyan mu da ya hada mu da ku Alheri ke muku fata alheri, ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauyin lafiya da alheri.